Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 11 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
A jiya Alhamis, Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu luwar al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. Ɗaruruwan dakaru daga rundunar ta 82 ta Amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin Poland da ke tazara kaɗan daga cikin iyakar ƙasar Ukraine. Haka kuma za a ji cewa dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya za su fuskanci ƙalubalen tsaro matuƙa idan Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye sojojin Habasha daga cikin rundunar.
Kanin labaran kenan. A jihar Kano da ke Najeriya, masu ruwa da tsaki sun gudanar da taron lakca kan tattalin arzikin iyali wanda ya fi mai da hankali kan rayuwar mata da yara.
Kawai kurin ba da na'urar mai kwakwalwa muke yi, ba da kuma gudunmawa na kuɗi da muke bayarwa, har mun yi musu bita kuma ma. Mu ga me suke yi kuma yaya za a inganta abubuwan da suke yi. Da karkara da cikin gari ta an zaɓi mata kuma an sa su cikin wannan wato bita da aka yi, kuma ba wai abu ne wanda aka yi guda ɗaya ba.
A ƙasar Kamaru kuma za ku ji cewa shugaba Paul Biya ya ɗauki wasu matakai takwas don kawo ƙarshen yajin aikin malaman makarantar boko na makonni uku. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. A jiya Alhamis, Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta juye kan dabarun yin barna ga cibiyoyin jama'a a Ukraine, yayin da manyan tattaunawa da ɓangarorin da ke faɗar juna suke ba a samu cigaba ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Ned Price, ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai hare-hare da gangan kan fararen hula wanda ƙarƙashin yarjejeniyar Geneva za ta zama laifin yaƙi, ko da yake bai zargi Rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba. Shirin shugaban Rasha Vladimir Putin na gaggauta kame Ukraine a bayyane yake yanzu ya ci tura, inji Price, game da mamayar da aka kwashe makonni biyu ana yi. Don haka yanzu ya juya zuwa dabarar yin barna a cibiyoyin al'umma don ƙoƙarin karya nufin mutanen Ukraine, wani abu da ba zai iya yi ba. Rasha da ta musanta kai wa fararen hula hari a ƙasar Ukraine. Ɗaruruwan dakaru daga rundunar ta 82 ta Amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin Poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar Ukraine, lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman Rasha suka kai hare-hare na baya-bayan nan a yammacin Ukraine. Tawagar dai wani ɓangare ne na jirgin sojojin Amurka kimanin 5,000 da aka aika zuwa ƙasar Poland a makonnin baya-bayan nan, kuma baya ga sojoji 4,000 da suka riga suke ƙasar. NATO ta ce jirgin sojojin na aikewa da saƙo zuwa Moscow cewa ƙawancen ƙungiyar zai kare kowane inci na yankinta. Harba makamai masu linzami biyu da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi ICBM a taƙaice. Jami'an Amurka sun faɗa a jiya Alhamis, yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan Pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali. Gwajin na ranar 26 ga watan Fabrairu da na 4 ga watan Maris ba su nuna tsayin tafiyar da makamin na ICBM zai iya yi ba, amma ana iya tantance tafiyar da zai iya yi kafin gudanar da wani gwajin na nan gaba, wanda za a iya ɗaukansa a matsayin harba tauraro sararin samaniya, a cewar wata sanarwa da kakakin Pentagon John Kirby ya fitar. Koriya ta Arewa ba ta bayar da cikakken bayani game da gwaje-gwajen ba, illa dai ta ce suna shirye-shiryen harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri na soji.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Batun makomar tattalin arzikin mata da walwalar yara ƙanana da kuma ba su kariya daga tsangwama ko cin zarafi na daga cikin muhimman al'amura da suka mamaye taron lakca da cibiyar nazari da bincike kan harkokin demokuraɗiyya ta Aminu Kano da ke gidan Mumbai a Kano. Muhammad Ibrahim Kwarina dauke da ƙarin bayani.
Masana da manazarta a fannonin ci gaban jama'a da tattalin arziki da kuma zamantakewa, jami'an gwamnati da na cibiyoyi da hukumomin gwamnati a matakai daban-daban ne suka hallara, inda aka tattauna tare da gabatar da makalu game da rayuwar yara da mata, musamman batutuwan da suka shafi tattalin arzikin iyali.
Muna amfani da wannan fasaha ta sadarwa domin mu koya wa mata yanda za su fito da waɗansu dabaru wanda za a yi amfani da su domin inganta da wata waɗansu abubuwan da muke yi yau da kullum, kamar ɗinke-ɗinke da sauransu. Wato idan ka ba mace irin wannan wato bitar, to kaga za ta yi amfani da computer da ka bata, tunda dumin ba su na'ura mai kwalkwalwa. Kawai kurin ba da na'ura mai kwalkwalwa muke yi, ba da kuma gudunmawa na kuɗi da muke bayarwa, har mu ne musu bitar kuma ma mu ga me suke yi, kuma yaya za a inganta abubuwan da suke yi. Da karkara da cikin gari duk an zaɓi mata, kuma an sa su cikin wannan wato bitar da aka yi, kuma ba wai abu ne wanda aka yi guda ɗaya ba.
Farfesa Umar Garba ɗan Batta kenan, shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya NCC. Hajiya Amina Audi da ke zama mai ɗakin kwamishinan 'yan sandan Kano kuma shugabar ƙungiyar matan 'yan sanda ta Najeriya reshen jihar Kano, ta ce ƙungiyarsu ta fi mai da hankali ne a kan iyalan 'yan sandan da suka rasa rayukansu a bakin aiki.
Muna iyakan bakin ƙoƙarinmu ganin cewa mun taimaka ma mata widowsu inda suka rasa mazajensu. Wasu an kashe su a yaƙi, wasu kuma cuta, wasu accident ya ɗauki ransu. Mun sani cewa duk abin da za mu yi ba za mu iya ba, Allah shi ne mai iyawa. Amma muna iya bakin ƙoƙarinmu wurin ganin mun taimaka musu da abubuwan da za su yi na sana'a da su da yaransu, don ganin sun ɗauki nauyin kansu sun taimaki kansu. Domin duk abin da za a yi maka a rayuwa, in ba ka tashi ka taimaki kanka ba, wanda zai taimake ka.
Jihar Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da har yanzu ba su kai ga amincewa da dokar nan da aka tsara domin ba da kariya ta musamman ga yara. Sai dai kwamishinan mata ta Kanon Dr. Zahara Muhammad Umar ta fayyace dalilan jinkirin.
Kasan ita Kano gari ne na addini, duk abin da zai karo da abin da annabinmu ya ce, to dole sai mun tsaya an tsantsane shi, an tace shi, domin duk abin da za mu fito da shi hau kan doron darajar addininmu da al'adarmu. Doka na nan tana gab da zuwa, tunda ana nan an mata karatun farko an yi na biyu, amma fa ana tsantsefe abin da gaskiya ba za mu yarda da shi ba, ba kuma za a taɓa yarda da shi ba. Misali, ƴancin ɗa a cewa yana da right, babu wani ɗa da yake da right a musulunci. Wato sai dai yana da right na cewa ai protecting din shi, Allah kuma shi ya fara sa dokar protection.
Shi kuwa zauren haɗakar ƙungiyoyin fararen hula na jihar Kano cewa yana nan yana tsara samar da wani dandali na mata zalla domin matan su rinka tattauna hanyoyin warware kalubale da damuwar rayuwar iyali.
Wani wato dalili ne da muke da shi na samar da wani dandamali da zai zama mata kawai dan mata, da za su yi abubuwansu su haɗu a Kano su rinka tattauna matsalolinsu mata, kuma su sama wa kansu wato hanyoyi da za su yi maganin matsalolinsu da yake damun mata da ƙananan yara ɗaya bayan ɗaya.
Comrade Ibrahim Waye kenan, shugaban zauren haɗakar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwari, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kakakin rundunar gwamnati da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Abi da ake gwabzawa ya ce tawaggar za ta fuskanci kalubalen tsaro matuƙa idan Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye sojojin Habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara. A halin yanzu dai ƙasar Habasha na ba da gudunmawar ɗaukacin sojoji 2,000 da ke cikin rundunar wucin gadi ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yankin Abi, UNISPA, da ke sa ido a yankin Abi mai haƙo mai a kan iyakar Sudan da Sudan ta Kudu. A cikin watan Afrilun shekarar 2021, Sudan ta nemi Majalisar Ɗinkin Duniya da cire sojojin Habasha daga UNISPA, bayan tattaunawar da aka yi tsakanin Sudan da Habasha game da dam ɗin Grand Renaissance da Habasha ta yi a kogin Nilu. Da yake magana da murya Amurka ta shirin South Sudan in Focus a jiya Alhamis, mai magana da yawun UNISPA Daniel Adekira ya ce janyewa sojojin Habasha zai kawo cikas ga shirin daƙile har-haren, saboda har yanzu UNISPA na jiran sojoji daga ƙasashen China da Pakistan da kuma Bangladesh. Daga ƙarshe sojojin Pakistan sun ce a jiya Alhamis wani makami mai linzami na India ya kai hari a yankin sa wanda ya lalata kaddarori na fararen hula amma ba a samu asarar rai ba. Pakistan ta yi kakkausar suka ga wannan cin zarafi tare da yin taka tsantsan kan sake afko duk wani abu makamancin haka nan gaba. In ji kakakin rundunar sojan ƙasar Manjo Janar Baba Iftar ya shaida manema labarai a birnin Rawalpindi. Duk abin da ya sa wannan lamari ya faru, Indiyawan ne ya kamata su yi bayani, in ji shi. Yana mai cewa abin tsokanan na India ya faru da yammacin Laraba. Bawo martani kai tsaye daga India.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Kamaru. Yau makonni uku kenan da malaman makarantar boko suka tsunduma a yajin aikin Seba Baya Ganyi a kasar. Domin magance waɗannan matsalolin, shugaba Paul Biya ya ɗau wasu matakai. Ga wakilinmu Muhammad Bashir Ladan da ƙarin bayani.
Manyan matakai takwas shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya ɗauka domin share kukan malamai. Ya bayyana su ne cikin wasiƙar da ya aike wa ofishin Prime Minister daga babban sakatarinsa Ferdinand Gongo. Matakan kuɗi kenan da na gudanarwa. A matakin kuɗi, shugaban ƙasar ya bada umarnin biyan dukkanin malamai cikin gaggawa daga wannan watan Maris ta 2022. Sai ƙarin albashin kowane wata da za a biya malamai waɗanda a halin yanzu suna karɓan kashi biyu cikin uku daga albashinsu. Ya kuma buƙaci a biya su alawus na gidajen malamai da basu karɓa ba. Ya ƙara da cewa a yi la'akari da biyan kuɗaɗe na ƙarin girma da kuma ƙarin albashin malamai. Cikin sanarwarsa, Paul Biya ya kuma bada umarnin biyan albashi mai tsoka daga watan Yuni mai zuwa. Sai dai wasiƙar da babban sakataren fadar shugabar ƙasar ya fitar bata ƙididdige kuɗaɗen da aka kashe a waɗannan matakai daban-daban ba. Amma a wata wasiƙar da ta gabata a kwanakin baya, Ferdinand Gongo ya nuna cewa za a fitar da ambulan da ya kai biliyan 2.5 na kuɗin sefa don biyan buƙatun malamai. Alhalin masu yajin aikin kuma sun kimanta basussukansu da gwamnatin Kamaru sama da biliyan 181 na kuɗin sefa. Waɗannan matakai da shugaban ƙasar ya ɗauka yana da nufin dawo da malamai bakin aikinsu. Har yanzu basu ce uffan ba kan matakan da shugaban ƙasa ya ɗauka. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Alamu dai rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC na ƙara sabbin rassa. Ko da kai duk da tukukin da ya turnike cikin jam'iyyar APC a matakin ƙasa a wannan mako, sai jam'iyyar sun ce alkhairi ne ake nema a dasa.
Don da faru shine shi malabuni ya kai hutu, yana son ya cikin lafiyar shi. Muna magana convention na sauran mako biyu. Ba za mu zo mu zauna mu ce kwana 8 din da yayi waje ba. Ba za a aikin komai ba.
Shi mai girma mai malabuni ya tafiya ne baya ƙasar. Shine kawai dalili, amma duk wanda yake wani rade cewar an sauya shi ne ba haka bane.
To maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana yana ba. Akwai ka'idodi da ake bi in ma garin ne.
Sai dai kuma gwamna na Sami Rufa'in jihar Kaduna ya fito ƙoro-ƙoro yana bambare bamborin koyoyin da yace tunkuɗe mai malabuni da kawo gwamna Muhammad Sani Bello jihar Niger umarni ne daga shugaban ƙasa.
It was the president's order to us as governors. He said I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party.
A wani abu mai kama da kartaka biyar kartalayi tsakanin shugaban ƙasa da 'yan majalisa. 'Yan majalisa da jigen tarayyar Najeriya sun tunkuɗe wata bukata ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ce wani tsari da suka dasa yake nema ya rusa.
To idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau, za ka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka nada ya zauna a cikin office wata biyar bayan ya zama dan takarar jam'iyya. So wannan dalilin yasa muka zauna a majalisa, ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka ba, kuma me ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa.
Wadannan faso mun ta muka sassako cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar Hausa. Shiri na 56 cikin jerin shirin manuniyan da ke kara tabbatawa da duniya cewa tafiya ta fara nisa. Nisan kuma amma na rikicin rungumannin mu fadi cikin gidan jam'iyyar APC a jihohi ne ke kara bunƙasa. Saboda ko wannan mako ma sai da ɗaya daga cikin bangarorin da suke rikici da juna a jihar Taraban da suka je court kuma court ta ce a sake sabon zabe. Alhaji Abdullahi Ade ya ce tunda an rushe zabe to a sake sabon wasa.
Mun shiga tare mu an yi zama wajen 1 2 3 zuwa 4 yau cikin iko Allah ka bada judgment ne yadda akai shari'a din an tabbatar da cewa hali da suka biska zabe ba su daidai ba, saboda haka kotu ta rusa zaben ta ce a sake sabon zabe a APC ne da Taraba.
Me zaka ce wa shi shugaba da kuka kai kara wato shi Elsudi?
Eh to abin ban gama shine cewa shi a matsayin sa na lauya, tsohon lauya babba wanda muke baki daraja da girmamawa, tunda shi lauya ne ya san kuma kotu ya san matsayin kotu a zo a sake zaben din, mu ba fada muke so ba.
Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC din jihar Taraban Barsa Ibrahim Tukur Elsudin da kotu ta rusa. Ya bulle na balle datsin daddale bayanai akan cewa yanzu an riga an dauki mataki kuma nesa ta riga ta zo kusa.
Ni ne zababban chairman na APC na Taraba State. Lalle ranan 1 ga watan March kotun gwamnatin tarayya ta Jalingo ta yi hukunci inda ta rusa zaben da aka yi mana, amma tabbacin da nake so in baka shine mu ma a bangaren mu waɗanda aka ce an dakatar da mu mu sake zabe mun daukaka kara Federal Court of Appeal kenan. Saboda haka wannan mataki muka dauka ranan 4 ga watan March da kuma neman kada a zartar da hukunci na ita wannan kotu har sai lokacin da aka gama sauraron appeal din mu. Ganin wannan shine ita jam'iyya 7 ga wata ta rantsar da ni
bar tabbatin tantama ko ta babar ta baibayin da aka tabka wa jam'iyyar APC a jihohi. Tun wannan rikici ya riga yayi na so zuwa matakin kasa, domin kuwa bayyanar gwamna Abubakar Sani Bello jihar Niger sakataren jam'iyyar APC a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar ya sa wasu sun fara tunanin jam'iyyar APC sun fata na nema ta na kasa. Sai dai kuma tuni daraktan ya labaru na jam'iyyar APC a kasa baki daya Alhaji Salisu na inna batta ya baje bayanin bayyana wa duniya cewa babu wani rikici cikin jam'iyyar APC illa dai akwai waɗanda ba sa so su ga ta numfasa.
Abu na farko, shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi. Bayan azhar sai kwamitin da aka nada akan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya shi ma ya kawo rahoton shi, wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko Alhaji Mai Malabuni shine mai girma gwamnan jihar Niger.
To me yasa gwamnan jihar Niger ya wakilci Mai Malabuni?
Shi mai girma Mai Malabuni ya yar tafiya ne baya kasar, shine kawai dalili, amma duk wani wanda yake wani raɗe-raɗi cewar an sauya shi ne ba haka bane.
Sai dai kuma tuni gaggan jam'iyyar APC da ke Masar tarayyar Najeriya suka tattara taron tabbatar duniya cewa akwai matsala, saboda haka dole su dauki matakin tabbatar da an tunkuɗe dukkanin damuwa ta hanyar siyasa. Har ma shugaban masu rinjayen Masar jan tarayyar Najeriya Sanata Yaya Abdullahi Abubakar ya yi ma manuniya ƙarin haske akan matakin da suka dauka a matsayinsu na 'yan majalisa.
To da muka ga wasu abubuwa suna faruwa a cikin jam'iyyar, mu zo mu zauna kuma da tawa muke, mu zo a zauna mu ga kowa ya mai da wukan shi a cikin kube, mu zo mu zauna a gyara jam'iyyar nan.
Wani irin abubuwa ne kuka lura
muna
neman bashi jam'iyyar?
Mun lura cewa akwai rashin jituwa akan wasu shugabannin jam'iyyar, kuma sa bakin mu ya yi amfani. Abinda ya faru shine shi Malabuni ya ta hutu yana son ya cikin lafiyar shi. Muna maganar convention na sauran mako biyu, ba za mu zo mu zauna mu ce kwanan 8 din da yayi waje ba, ba za a yi aikin komai ba. Saboda haka dole shi Sani Bello shine da fice ne shi koshin dama, sai ya zo ya zauna aka rantsar da shugaban shugabannin jihohi aka kuma tsaya cewa za a zo a zauna a tabbatar da cewa an gyara wasu barkoki suka yi to a cikin wasu jihohi.
Har yanzu mai Malabu ne na kan mukamin sa kenan?
Har yanzu mai Malabu ne na kan mukamin shi.
Shi kuwa gwamna Abubakar Sani Bello jihar Niger da gani a ofishin shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya cewa ya zo ne ya dafe madafin iko saboda shugaban da aka baiwa rikon ragamar jam'iyyar ya dan yi nisa.
Ina acting chairman na party mun ci gaba da aikin party kuma mutum ne ke taka saboda convention zai abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da chairman to magana ce ko ba ni ban san inda wannan magana yake ba akwai kaidoji da ake bi kuma haka ne
sai kuma tunu gwamna Malam Nasu Amir Fahim jihar Kaduna ya fito da komai baro-baro ya bambare bamborin koyoyin da wasu ƴan ƙasa suka farta nan kamar yayi wa jam'iyyar ta APC barusa domin kuwa gwamna ɗan Rufa'i ya ce maganar ganin takwaran shi na jihar Niger gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin shugaban riko na jam'iyyar APC to umarni ne daga bakin shugaban ƙasa.
It was the president's order to us as governors. He said, I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party.
Gwamna Nasiru Ahmed Rufa'in jihar Kaduna ya ce wannan umarni ne daga shugaban ƙasa ga gwamnoninsa cewa Abu Sani Bello ya karɓe ragamar shugabancin APC a matakin ƙasa kuma ya sake kafa kwamitocin shirye taron APC da za a zo daga dukkanin sassa sannan ya tabbatar da cewa ranar 26 ga watan Maris din da aka kebe a cikin wannan wata na taron ƙasa an yi shi babu wani maganar ƙara nisa. Gwamna Sani Bello na da cikakken goyon bayan shugaban ƙasa da gwamnoni 19 cikin 23 kuma babu wanda aka tura sassa. Abinda nake gaya maka shine hakikanin zance na gaskiya babu wasa kuma tun daga kama aikin gwamna Abu Sani Bello ranar Litinin zaka iya ganin ci gaban da aka samu tun kafin tafiya ta nisa.
What I'm telling you are the facts and this is the situation and since Monday when Governor Abu Sani Bello took over you can see we have made substantial progress.
Da alamu da yake kyawar alakar da ake gani tsakanin shugaban kasa da MSA tana dab da barewa saboda yadda suka fara yi wa bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari kasa-kasa domin kuwa ko a wannan mako ma sai da MSA suka yi fatali da wata bukata ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kokorima da suka ce gini ne suka yi shi kuma yake nema ya rusa. Sanata Kabir Gayen jihar Kano shi ya gaya wa manuniya abin da ya faru a zaman na majalisa.
To na farko dai akwai gyara da mai girma President Muhammadu Buhari ya kawo cewa a barwa kuman da aka nada kai a mukami ya tsaya zabe kuma dokar zabe ta ce in zaka sauka daga mukami ya zama ya rage wata daya saura zabe amma a gyaran doka da muke na zabe na kasa hukumar zabe ta kasa mun ce jami'a za ta kawo sunan dan takara wata 6 kafin zabe to idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau zaka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka nada ya zauna a cikin office wata 5 bayan ya zama dan takarar jam'iyya daga nan mun ce wata da sai zama wata ɗaya saura lokacin nan sai ya sauka to kaga wannan an batu ba za a yi wa sauran ƴan takarar adalci ba kuma mun ba hankali ba kuma amfani da ofishin sa ya nemi yadda zai murɗa zaɓe ya ci zaɓe so wannan dalilin ne sa muka zauna a majalisa ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka ba wacce mai ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa.
To duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa masu dafifin dafe madafin iko cewa sun riga sun yi firi sun yi maimaiyan da saura ban ƙasa domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 444 ne dukkanin wanda aka zaɓa a zaɓen shekarar 2019 su masu ɗan gusa kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da shirin manuniya ya zama gagari gasa musamman ma dai wakilinmu na Adamawa da Taraba Salisu Lado da kuma Nasiru Adamu Elikaya daga babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ja cikin wannan shiri na tsantsar siyasa ni Isa Loli Kara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a.
Sunana Mustafa Asiri Attahir limamin masallacin juma'a na Sheikh Sidi Attahir Ibrahim dake kan titin Alaqilu. Nasihar da zan yi shine game da hadarin ƙirƙiro ƙarya ana watsawa cikin jama'a don a taddafa hankulan mutane ko a kawo rikici a cikin al'umma. Hakika ƙarya babban bala'i ce kuma babban musiba ce. Musulunci ya hani da ƙarya saboda irin matsalolin da take kawo a cikin al'umma. Allah yana cewa a cikin suratul Nahl inna ma yaqulu kadhiban ladina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Allah yana cewa hakika waɗanda ke irin ƙarya su watsa a cikin al'umma sun yi waɗannan da ba su yi imani da ayoyin Allah ba kuma waɗannan da haka su ne makareta sannan kuma musulunci ya yi umarni da a yi bincike kafin a watsa kowace irin magana Allah na cewa ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman min jahalatin fatudribu ala ma fa'altum nadimin Allah yana cewa ya ko wanda sun tayi imani da Allah in wani mutum ya zo muku da labari wanda ba tabbatacce ba to ku nemi bayani game da shi anan ayi ubangi da kalmar fasiki saboda duk wanda ke watsa bayanai a cikin al'umma wanda ba na gaskiya ba zaka tarar da mabannata ne don Allah ya ce in wani ya zo da labari wanda wannan mutumin ana tambaba game da abin da ya fadi to a nemi bayani Allah ya ce abinda sai aka ce ku nemi wannan bayani don kada ku je ku auka ma wasu jama'a bisa ga jahilci ku dawo daga baya kuna da na sani musamman wannan lokaci da ake amfani da social media ana yin bata a watsa labarin ƙarya da kazafi daga ƙarshe a tabbatar da cewa abin nan ba gaskiya bane a yin shi ne kan jita-jita to wannan yana kawo musiba da tashin hankali cikin al'umma kuma ranar alkiyama za a tarar da azabar Allah ga wanda ya aikata irin wannan al'amari wanda ba daidai ba haka nake kira ga al'umma musulmi cewa mu yi kokari ya zama duk abin da zamu faɗi ya zama gaskiya a wurin Allah kuma gaskiya tsakankanin mu da mutane Allah ya sa mu gane
to da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice
a jiya Alhamis Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine jami'an Amurka sun ce Rasha ta juye kan dabarun yin barna ga cibiyoyin jama'a a Ukraine yayin da manyan tattaunawa da bangarorin da ke fadar juna suke ba a samu ci gaba ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai harhari da gangan kamfararen hula wanda karkashin yarjejeniyar Geneva za ta zama laifin yaki ko da yake bai zargi Rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba ɗaruruwan dakaru daga rundunar ta 82 ta Amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin Poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar Ukraine lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman Rasha suka kai harhari na baya-bayan nan a yammacin Ukraine harba makamai masu linzami biyu da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi ICBM a takaice jami'an Amurka sun faɗa a jiya Alhamis yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan Pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali kakakin rundunar gwanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a yankin Abi da ake gwabzawa ya ce tawaggar za ta fuskanci kalubalen tsaro matuka idan majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojin Habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara a halin yanzu dai kasar Habasha na ba da gudunmawa daukacin sojoji 2000 da ke cikin rundunar wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin Abi UNISPA da ke sa ido a yankin Abi mai hakomai akan iyakar Sudan da Sudan ta kudu
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku sashen Hausa na murya Amurka na mika sakon fatan alheri da taya murna ga tarakin jangebe Shehu Abdullahi jangebe bisa daurin auren yarsa Maimuna Tsafi da angonta Alhaji Ibrahim Abdullahi Sani wanda za a dora gobe Asabar da misalin karfe 10:12 na rana 12:30 na rana a kofar gidansa da ke garma hukumar Talatan Mafara jihar Zamfara yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma Salaman Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC